وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
نزل متكيتا كفن هكا كويما ستم ويويمي تنبيها تفر كوينة توا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا متندي yana ciwon ciki sai lokacin sallah yayi ya je ai shi ya fuce cancanta yayin kokarin gabatar da ita da wuri-wuri da yayin da mutum ya zamanto ba ya da lafiya ga wata ibada musamman sallah ta tun karo shi to zai yi ta ne gurgurdan yanda ya samu hiku idan ya iya tsayawa yayin ruku'i ya duka yayin sujada har ya kai karshe to shari'a aka ta dora masa idan ko ba da iko a zaune zai iya yi a zaune in ma ya kai ba zai iya ba a kwance zai iya yi to shari'a bata yafi masa sallan ba sai cewa sai ya samu lafiya idan mutum zai yi sallah ne duk a yayin da ya samu kansa a wani yanayi na rayuwa matukar yana hankalta abin da yake faɗa in tambaya ta gaba yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ni nake so in je aikin soja amma mahaifiyata ba ta so mahaifina ne yake so in je ya zanyi a irin wannan sai mu ce wa dan uwa ka bai wa Allah subhanahu wataala zabi da a yayin da irin wannan al'amari babba ya tunkaro ka musamman irin abin da ya shafi san shiga wani aiki daga cikin ayyuka irin wannan to ana so mutum musulmi ya bai wa Allah subhanahu wataala zabi akan wannan al'amari mana yayi istikhara Allah idan Allah shine mafi sani akan abin da ya fi dacewa da shi wanda kamar da dan uwa ya tambaya an tunata da ni ita wanda zamu faɗe ta insha Allah yanda mutum zai koda a ce bai iya larabci ba dake na babba wanda ke ba dan uwa shawara shine addu'a kai istikhara kuma bayan kai istikhara kuma a cikin sujada kai ta kokarin gaya wa Allah subhanahu wataala ya baka zabi mafi alkhairi akai domin Allah shi ne mafi sanin me ya dace wa da kai kuma in alkhairin fitan zuwa soji ne mafi alkhairi to za ka gani ma yafi naka zai yarda akan abu in kuma ya zamanto kin kuta sojin ko zuwa sojin shine ainihin mafi alkhairi a garin kai sai ga mafi da hakuri da shi shikenan wannan shine abin da muke ba ainihin dan uwa shawara ake mi tambaya ta uku yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam shin ya halatta mutum yayi farin ciki dan Allah ya karbi ran wani bawan Allah musulmi wanda aqidarsa ta bambanta game da irin wannan yan uwa musulmi a babi na bangaren abin da ya shafi karɓar rayuwar wani bawan Allah daga cikin bayi na Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya fi alkhairi ga mutum shi ne mutum ya kame bakinsa saboda ita rayuwa ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala bai aje gabadan kai wa mutane hisabi ubangiji shi ne mai hisabi wanda ya mutu ya tarar da abin da ya gabatar in alkhairi ne ya je ya gani in kuma aka san haka ne ya riga ya je ya gani kai kuma meye naka a kai shi sa mafi alkhairin hanya wanda take ta ahlus sunna wal jamaa shine duk a yayin da Allah ya karɓi wani bawan Allah daga cikin bayin Allah kai shiru ka kare saboda Allah ba zai tambaye ka ba idan ka yi shiru amma cikin yin magana so tare ana samun magana dakinan shawaran ga ƴan uwa shine yin shiru akan aikin Allah a ban kasa shi sa mamma zalai yayi hali akan cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu kadai kada ku zagi mamma ta domin su sun je zuwa ga abin da suka gabatar in sun yi sharri a ban kasa sun je sun gani in alkhairi ma sun je sun gani wannan shi ne abin da faɗa akan wannan masala mai tambaya ta gaba a wancan sati akwai ɗan uwa da yake tambayan cewa du'a'ul qunut a lokaci ake dashin bayan an dago daga ma'ana qunutu ta wuce shin bayan an dago daga ainihin ruku'i ne ake yin ta ko kuma kafin ayi ruku'i mu sani cewa al-qunut kala biyu ce akwai al-qunut fi salawatul khams lil najila akwai al-qunut da ake yi a salloli guda biyar saboda wasu musibu da suka sauko wa al'umma wata musiba ta sauka to manzo Allah iya irin wannan al-qunut a salloli guda biyar sallar asuba ayi azhar na asr magriba da isha'i amma manzo Allah iya irin wannan ne idan zai yi addu'a ta alkhairi ga wasu mutane ko kuma mummunar addu'a ga wasu bayin Allah da suka cutar da addini wa a irin wannan manzo Allah yana yin wannan alqunut ne bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd wa rabbana walakal hamd to a lokacin da manzo Allah yake wannan alqunut kuma yana bayyana ta sahabbai suna amin a bayan sa kuma yana daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam to shi kuma abubuwa tambayar da yake al-qunut da witri to ita ma al-qunut da witri sawa'un a ramadan ko a wajen ramadan duk abu ɗaya manzon Allah yana yin ta ne ahyanan wa ahyana wasu lokutan da wasu lokutan shi yasa ba za ka taba samun wani hadisi sahihi ba wanda zai kawo maka bayani karar daga manzon Allah cewa idan Ramadan ya kama duk a kullun idan manzon Allah ya zo yin wajiri sai yayi al-qunut babu shi yasa ma misal karar bayani ya koma cikin littafi na sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa al-shaykh al-allama shine Muhammad Nasir bin Albani yayi cikakken bayani akan wannan sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin al-qunut ne a raka'a ta ƙarshe kuma yana yin ta ne kafin yayi ruku'i da ba ko kafin yayi ruku'i kuma yaje ya muke bayan mun dago daga ruku'i haka muke amma abinda ya tabbata ko ba cikin wannan dafin kuma zai za ka ƙara samun bayani kamsashi akai in dai al-qunut da wutri ce wanda a yau ma bayan ka kare sallar kana iya yin ta kai raka an ka biyu ka ka ta uku kana iya yin ta gobe ba za ka yi ba shi ba za ka yi kuma wutran kai ya halitta to haka ba bambanci sawa'u a ramadan ne ko kuma a wajen ramadan kai kada kike sallah ko kuma kana sallah ne tare da wani danka ko ƴaƴanka ko matanka za ka daga hannu kana addu'a sannan suna cewa amin dan haka ne wannan shine abin da ya tabbata a wannan bangare akwai tambaya da uwaye a wajen sati yake cewa bai iya laram shi ba to mutum ya halitta zai iya yin salatul istikhara ma'ana du'a'ul istikhara da Hausa kace eh sai kai raka'a guda biyu sai kace ya Allah ina neman za'unka domin iliminka ma'ana ina neman za'unka domin iliminka kuma kake da ilimi akan wannan al'amari kuma ina neman ainihin ka bani iko domin kai kake da iko akan wannan al'amari da kisan tinka ina roƙonka daga fallaka mai girma domin kai ne mai iko ni ba ni da iko kuma kai ne masani ni kuma ba ni da sanin komai kuma kai ne masanin dukkan abubuwan da suke koyi sai ka ce ya Allah idan ka san cewa wannan al'amari sai ka ambace shi kamar misali kaga wanda yake neman yin aikin soja sai ce wanzu ya Allah wannan al'amari da yake tinkara nan zuwa ɗaukan soja ko kuma neman aure ko kasuwa ko wani abu kake nema sai ka ambace wannan abu in ka ambaci ka ce alheri ne a cikin addini na da rayuwata da karshen al'amari na to ka kaddara mun wannan al'amari ya Allah kuma ka sauƙaƙe mini shi to sai ka karanta wannan ka faɗi wannan sannan sai ka ce idan ka san cewa kuma wannan abu da nake tinkara na zuwa ga wannan aiki ko kuma wannan aure ko wannan kasuwa sharri ne a cikin rayuwata da addini da karshen al'amari na to ya Allah subhanahu wataala ka kawar da ni game da barin wannan al'amari kuma ka ainihin kawar da wannan al'amari ga bari na sannan sai Allah ka zaba mana abin da ya zama to shine mafi alkhairi kuma ka yardar da ni a kansa sai domin da tsawo abin da ya fi alkhairi dan adam mutum gaba da ci mutum ya hada cikin larabcin da shine afdal kenan wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa sahabbai kamar yadda Jabir bin Abdullah al-Ansari ya faɗa cewa duk al'amuran zamu yi manzo Allah ya umarci mu sai mu yi istikhara da a ce muna istikhara a yanzu a rayuwarmu wallahi wasu abubuwa da yawa-yawa da muke nadama a cikin su wallahi ba za mu yi ba saboda tunika ce ya Allah in wannan al'amari ya kasance alkhairi ne a rayuwata da addinin da kashin al'amari na ko a cikin magaggauciyar rayuwata ko a cikin majinkirciyarta to Allah ubangiji ka tabbatar da shi in ko babu alkhairi a cikin waɗannan abubuwan da muka na ambata to ya Allah ka kawar da ni game da dabarinsa to sai Allah ya zaɓa maka fi alkhairi amma nawa ne mutum zai yi aure bai yi istikhara ba nawa ne mutum zai shiga wata kasuwa bai yi istikhara ba nawa ne mutum zai yi bulaguro bai yi istikhara ba nawa ne mutum zai shiga wani bangaren fakirce na ilimi da zai karanta bai yi istikhara ba shikenan sai ka je kai karatu ko ka magana da mu banza haka bane ba haka ne ba duba kuma Allah ya yi kai ne kai gaba da kai kayan ka duba ka kai wallahi istikhara da muhimmanci duk abinda zaka yi mai muhimmanci a rayuwa kai istikhara saboda Allah subhanahu wataala sai ya giba ya gani cewa wannan bawan Allah ya ba mahaliccin sa zabi to a cikin tafiyar in akwai alkhairi to sai Allah ya ce to wannan abu shine kaza sai a karkata da kai zuwa gare shi wannan abun kuma da ka tinkara babu alkhairi kai iwa zaka zama mace haram ko mace riba ko azalimin ma'aikacin gwamnati sai Allah ya ce wannan hanya ba ta alkhairi ba sai Allah ya zaba ka abin da yafi dacewa to amma baka yi kowanne ba kawai kai abin da kake so ne ka shiga dole kai nadama
wallahi ina faɗa ne saboda dalibai suna saka shi akan wannan abu ka samu ba kana so ka shiga wani filiyar ko wani bangaren da za ka babban abun da ya kamata ka fara yi duka ba Allah zai Allah shi ya san wani takhassus ne zaka shiga ka amfani kanka ka amfani ma'aikata ka amfani ɗan uwanka ka amfani al'umma musulmi kuma ka zo mai albarka a cikin aiki Allah shi ya san amma duk a yayin da ka zaba kanka abin da kai da kake ganin cewa karfinka zai iya akai shi Allah barka da shi ko ba za ka iya ba sadaka ne istikhara babban al'amari ce wanda muke ba ai uwa shawara duk abin da mutum zai yi mai muhimmanci a rayuwa to ya baiwa Allah zabi shi domin Allah shi ya san me ya dacewa da bawa balle abin da ya shafi aure shi ma domin so da yawa kaga abin da suke ta istikhara irin wannan wanda wasu har sun shiga ma wani ma an karɓi sadakin sa wallahi da istikhara ya istikhara da karshe ana kokarin yin auren ya bayyana cewa yarinya ba mai zama ɗan bace ba kaga ta yi amfani istikhara ko wanda da kawo shi zai kawo gida bai sani ba amma dai ba Allah zaki shi Allah ya nuna masa duka miyagun halaye ko abubuwa suke ta hutarwa ka sana a shari'a tana bin ba za ka wuce ku shi sa kullun kakka yarda da dabarar ga kowayenka a'a ba ma mahaliccinka zaɓi to shi Allah ya san komai ko ba za ka taɓa shi sa duk mai istikhara ba zai nadama ba haka manzo Allah ya faɗa mai tambaya ta ƙarshe ko kuma addu'a yake nema ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna da jarrabawa ta neman aiki kai ma kai istikhara ko wani ina neman addu'ar ku da ta ƴan'uwa musulmi muna kuma fata Allah sa a dace Allah ya tabbatar alkhairi kuma ai istikhara wannan abu din albarka ne da alkhairi Allah ya tabbatar da shi in kuma ba alkhairi bane ba Allah ya zaba fi alkhairi na zama take ta subhana rabbika rabbil izzati na'am istikhara ba ta da lokaci ko da lokaci sawa'un a lokacin da rana ta zo tsakiyar sama ko a lokacin mutum bukatar ka gama kamar mutum sai mutum zai bulaguro kai iya ma lokacin bulaguron naka rana ta tsakiyar sama an hana sanin lafiya to a irin wannan darajin zawatul asbab kai sai sai kai sanin lafiya shari'a ta ba ka dama saboda diba da cewa sai ka jira ta gushe daga tsakiyar sama to kai iya bulaguron za a da kai kai iya za su ka gauta ko sai kai wannan du'a istikhara inna ka sanan sai ka barwa Allah zai kenan ba ta da lokaci kowanne lokaci kana iya yin wannan ainihin addu'a ba ta da lokaci da lokaci insha Allah a wannan zamu ga ita muna yi mai masallaci na addu'a Allah ya kasu da gafara Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan abu da ya gina na wannan alkhairi ya zama kuma sadaqatul jariya a cikin kabarin sa dan kuwa musulmi da Allah ya ka rayuwar su muna masa addu'a Allah ya kasu da gafara a irin da shi manyan malamai ba za mu gushe ba yi mai mai addu'a za mu ƙara maimaitawa shine Sheikh Muhammad dan tsoho Allah ya ji kansa da gafara Allah ya gafarta masa yana da shi ababe da yawa wanda ya kamata a ce matasa an ga karantar da su shi shine sanar da su irin waɗannan dattawa manya-manya wanda suka sha gogwar baya wajen shiga sunnan manzo da aka tabbata irin wannan garuruwa Allah sai sha wahala ta hanyar dukiyarsu ta hanyar iyalansu ta hanyar zamantakewarsu akan su ga cewa an tabbatar da sunnan manzo Allah a bangasa kuma masa addu'a Allah ya ji kansa da gafara Allah ya gafarta masa Allah ya sa abin da ya tarar ya fi abin da ya bari a wannan gidan duniya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.